This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin mu na rana yau Talata, 30 ga watan Janairu na shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai.
Amurka na nazarin zaɓin yadda za ta mayar da martani ga Iran da kungiyoyin da take goya ba a Iraq da Syria. Sojojin Isra'ila sun kashe mayakan Hamas uku yau Talata a cikin wani asibiti da ke gaɓar yammacin kogin Jordan da suka mamaye. Haka kuma za a ji cewa yau Talata wata kori ta musamman a Pakistan ta yanke wa tsohon Firaminista Imran Khan hukuncin ɗaurin shekaru 10 a gidan yari.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu kuma za ku ji abin da wani mai sharhi akan al'amuran siyasa a Najeriya ke cewa game da ficewar Niger, Mali da Burkina Faso daga kungiyar kawancin ECOWAS ko kuma sai dai yawo.
Fitar kasashen nan daga ECOWAS ba abin alheri bane kuma ba tsari bane na diplomasiya mai kyau.
Muna da ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan a can kasar Kamaru kuma wasu 'yan bindiga ne suka yi wa birnin Bamenda dirar mikiya.
Harbe-harbe sosai kamar da yaƙi ya ɓarke ta kowane sashi a cikin angonmu. Tsananin harbi muka kwankwanta ƙasa cikin masallaci muka kakkashe wutar masallaci da yake harbin har jikin masallaci.
Kamar kullun a rana irin ta yau Talata muna tafa da shirin noma wanda Muhammad Hafiz Babulla kan shirya ya gabatar. Kuma a yau shirin zai kawo muku wata tattaunawar da muryar Amurka ta yi da ƙaramin ministan noman Najeriya a game da wani sabon shirin tallafawa manoman alkama a ƙasar. Amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan, ga Sarfilu da kashin labaran duniya na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Amurka na nazarin zaɓin yadda za ta mayar da martani ga Iran da kungiyoyin da take goya ba a Iraq da Syria, biyo bayan wani mummunan harin da aka kai kan wani sansani da ke arewa maso gabashin Jordan. Yayin da kuma take kokarin tantance yadda jirgin ya samu damar kutsa kai daga tsaron samarin samaniyar sansanin. Da yammacin jiya Litinin, jami'an Amurka sun ce wasu sojojin ruwa guda uku da ke aiki tare da kamfanin injiniyoyi na 718 da ke Port Moe na jihar Georgia sun mutu a lokacin da wani jirgi mara matuƙi ya kai hari a rukunin gidajensu da ke Tawa 22, wani sansanin hada-hadar kayayyaki da ke kusa da kan iyakar Syria da ke da hannu wajen daidaita ayyuka da kuma yaƙi da ƙungiyar ta'addanci ta ISIS. Wani jami'in Amurka wanda ya zanta da muryar Amurka bisa sharaɗin saka sunansa domin tattauna abin da ya faru ya ce da alama jirgin mara matuƙi ya samu sa'ar kutsa kai cikin tsaron Amurka, inda ya tunkari sansanin a daidai lokacin da wani jirgin Amurka marasa matuƙi ke dawowa daga wani aiki. Jami'in ya ce da alama ruɗani da aka samu tun farko ya haifar da jinkiri da ya bada damar jirgin mara matuƙi ya shiga cikin barikin da sanyin safiya a daidai lokacin da sojojin Amurka da dama ba su fice daga harabar ba don fara ayyukansu. Sojojin Isra'ila sun kashe mayakan Hamas uku yau Talata a cikin wani asibiti da ke gabar yammacin kogin Jordan da suka mamaye, ciki har da wani wanda sojojin Isra'ila suka ce dan kungiyar Hamas ne da ke shirin kai wani mummunan hari. Jami'an kiwon lafiya na Falastinu sun ce sojojin Isra'ila sun harbe mutane uku ne bayan sun kai farmaki asibitin Ben Sina da ke Jenin. Wani hoton bidiyo da aka ce na'urar ɗaukan hoton asibitin ce ta ɗauka ya nuna kimanin sojoji 12 sanye da kayan aiki kamar ma'aikatan lafiya ɗauke da bindigogi suna tafiya cikin asibitin. Kamfanin dillancin labaran Reuters wanda ya samu hoton bidiyon ya ce alamomin asibitin da kuma launi da tsarin kofofi da bangon asibitin da ke cikin faifan bidiyon sun yi daidai da nata hoton da ta ɗauka a baya daga asibitin.
Nan ba da jimawa ba, Sarfilu zai dawo ya karanto mana sauran labaran. Yanzu dai za mu buɗe taskar rahotanninmu daga yammacin Afirka. Najeriya ta yi alawadai da ficewar jamhuriyar Niger, Mali, Burkina Faso daga kungiyar kawancin ECOWAS ko kuma sai dai yawo. Duk da cewa zuwa yau Litinin, kungiyar ta ce ba ta samu wata sanarwar ficewar kasashen ba. Ga dai wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta kai mana daga Abuja.
Wata sanarwa da ke ɗauke da sa hannun kakakin ma'aikatar ƙasashen wajen Najeriya, Francisca Omayuli, ta nuna cewa ma'aikatar tana marawa ƙungiyar ECOWAS baya, inda ta ce ƙungiyar ta yi namijin ƙoƙari wajen ganin an samu zaman lafiya da wadata da ɗorewar demokradiyya a yankin Afirka ta yamma a tsawon rabin ƙarni. Omayuli ta ce Najeriya na goyon bayan ƙungiyar ECOWAS ɗin ne domin jaddada tsarin da ya dace da kuma haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen kare 'yanci da walwalar kacin 'yan kasashen mambobin kungiyar 15. Omayuli ta ce Najeriya ta yi aiki da gaskiya da aminci don tuntuɓar dukkan 'yan uwa na kungiyar don magance matsaloli da ake fuskanta. To sai dai kwararre a fannin diflomasiyar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk, ya yi nazari cewa
gaskiya wato fitar kasashen nan daga ECOWAS ba abin alheri bane, kuma ba tsari bane na diflomasiya mai kyau. Ko a ba ku kome dai zama tare da haɗin kai ya fi ƙarfafa ku akan ku farraka kuka kaucewa juna. Duk yanzu abin da ya taso alal misali a boda ta Najeriya da Nijar ya zama na cewa kama baƙi ne wanda ba a taɓa sanin juna ba. Wannan tarihin na zamantakewa da aka yi na aru-aru yanzu ya zama kama ba a taɓa yinsa ba. Za a zo a rinƙa bikin dudduniyar juna ana neman juna da faɗa da sharri da musifa. Musamman Najeriya wannan abu da ya faru ba abin alheri ba.
Shi ma shugaban kungiyar Amnesty International a Najeriya, Awal Musa Rafsanjani, ya yi tsokaci yana cewa
abinda ya faru shine rashin imanin da aka nuna musu, musamman ƙasar Niger da aka sa mata takunkumi na magunguna na abinci da ruwan sha da wutar lantarki, ba ta yadda za a yi irin wannan ƙasa ta ci gaba da alaƙa da wata kungiya wadda ta nuna mata wannan rashin imani wajen wata shida. Duk ko menene ya faru, wannan ita kungiya ta ECOWAS ba kungiya ce da ta zama dole da kowace ƙasa sai ta shige ta ba a wannan yanki. A ita wannan kungiya ce ta sa kai ta ganin dama da ake shiga don a tabbatar da cewa an bunƙasa tattalin arziki, an bunƙasa haɗakayya, an bunƙasa al'adu, an bunƙasa zaman lafiya. To waɗannan ƙasashe kamar yadda aka sani ƙasashe ne masu gashin kansu, suna da 'yancinsu, kuma suna da damar da za su shiga kowace kungiya, kuma suna da damar da idan waɗannan kungiyoyin suna ga cewa ba su da amfani a gare su, su fice.
To sai dai ga shugaban kungiyar matasa mai suna Ajefa ta kasar Niger, Lawali Talha, ya yi ƙarin bayani ne akan lamarin.
Yau shekara kaman kusan sha wani abu, wannan ƙasashen guda uku suna cikin wani babban matsalan da ita ECOWAS ba ta yi wani abu ba na a zo a gani cewa tana tare da su. Maganan da nake ita ce maganan 'yan ta'adda masu kai hare-hare su kashe sojoji, su kashe 'yan ƙasa kuma wanda ba su gani ba. To ya kamata a ce tsawon lokacin na ECOWAS ɗin nan ta yi wani aiki sosai don ganin cewa lalle wannan mambobi ne da ya kamata matsalar su ta zama matsalar mu. To tsawon lokaci ba a samu hakanan ba. Ake tahiya hajji har aka kai wurin da yau lokaci ya zo wanda wannan abu ya faru Niger. Aka zo aka sa ma Niger takunkumi wanda su kankansu da suke maganan doka sai dai yawo ba su dibi kundinsu ba lokacin da suka ɗora ma Niger wannan takunkumai na gaugawa. To kenan yanzu wannan abu sai mu ce daman abu ne wanda mun ga duk take-taken zai kawo hakanan.
Abin jira a gani shine irin matakin da kungiyar ECOWAS za ta ɗauka idan ta samu sanarwar ficewar Niger da Mali da Burkina Faso daga kungiyar mai kunshe da ƙasashe 15 daga Afirka ta yamma. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Sarfilu da kashin labaran duniya na biyu.
Yau Talata, kasar Ukraine ta ce sojojin kasar Rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuƙa 35 da makamai masu linzami guda biyu, waɗanda suka nufi yankuna da dama na kasar. Rundunar sojin sama ta Ukraine ta ce dakarun tsaron sama sun lalata 15 daga cikin jirage marasa matuƙa, waɗanda suka haɗa da kutsawa cikin yankunan Mykolaiv da Sumy da Taxi da Dnipros da Kharkiv da Kherson da kuma Kyiv. Rundunar sojan saman ta ce wani bangare na harin na Rasha ya mayar da hankali ne kan hare-hare kan ababen more rayuwa na man fetur da makamashi. Rasha ta ce a jiya Litinin na'urar kariyar sararin samaniyarta ta daƙile hare-haren jiragen sama na Ukraine marasa matuka guda 21 da suka kai. Kafofin yaɗa labarai na Rasha sun ba da rahoton cewa sojojin sun kame ko kuma sun lalata jirage marasa matuka a yankin Crimea da Rasha ta mamaye da kuma yankunan Rasha na Belgorod da Bransk da Kaluga da kuma Tula. Babban mai shigar da ƙara na kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ACC ya faɗi jiya Litinin cewa ya yi imani cewa ɓangarori biyu sun aikata laifukan yaƙi a yankin Darfur na ƙasar Sudan tun bayan ɓarkewar faɗa tsakanin janar-janar a tsakiyar watan Afrilu. Ya ce bisa aikin ofishinsa a fili ya tantance cewa akwai dalilai da suka nuna cewa a halin yanzu sojoji na Rapid Support Force RSF da ƙungiyoyi masu alaƙa da su suna aikata laifukan yarjejeniyar Rom a Darfur. Ya shaida wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a wani jawabi da ya yi daga babban birnin ƙasar Chadi inda yake gana da ƴan gudun hijirar Sudan. Dokar Rom da kotun ICC ta samar kan manyan laifuka hudu da ta bincika da suka haɗa da kisan ƙare dangi da laifukan cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi da kuma laifukan zalunci. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun nuna fargaba game da hare-haren ƙabilanci da aka kai kan al'umman Masalit a yammacin Darfur wanda ya sanadin mutuwar ɗaruruwan fararen hula tun bayan ɓarkewar faɗan a watanni 9 da suka gabata tsakanin babban hafsin sojin Janar Abdul Fattah al-Burhan da Janar Muhammad Hamdan Dagalo shugaban rundunar sojin Sudan. Haka kuma an yi takwasar ganima da kona ƙauyuka da kuma cin zarafin mata. Daga ƙarshe ƙasashen tarayyar Turai sun yanke shawarar amincewa da yarjejeniyar da za ta ajiye ribar da ake samu daga ɗaruruwan biliyoyin daloli na kadarorin babban bankin ƙasar Rasha da ake riƙe da su a matsayin ramuwar gayya ga yaƙin Moscow a Ukraine. Yarjejeniyar ta wucin gadi har yanzu tana buƙatar amincewa a hukumance amma ana kallanta a matsayin mataki na farko na amfani da wasu daga cikin euro biliyan 200 wato dala biliyan 216 na kadarorin babban bankin Rasha a cikin tarayyar Turai da yanzu ba a fara amfani da su ba. Suna son tabbatar da cewa an yi amfani da wasu daga cikin kuɗin don taimakawa Ukraine ta sake gina kanta daga ɓarnar da Rasha ta yi mata.
Sarfilu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu kasar Kamaru, inda jihar Baminda wanda ke fama da hare-haren ƴan bindiga tsawon shekaru biyar, yayin da a wani ɓangaren kuma ƴan awarin da ke amfani da harshen Ingilishi ke neman su balle domin su kafa ƙasarsu da ake kira Ambazonia. Waɗansu mutane da ba a san ko su wane ne ba sun yi wa birnin Baminda dirar mikiya tare da yin harbin mai kan uwa da wabi wanda ya halaka mutum guda ɗaya. Wakilin muryar Amurka Awal Garba ya aiko mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoto.
Waɗansu ƴan bindiga waɗanda ba san ko su wane ne ba sun yi wa al'umman birnin Baminda dirar mikiya anda suka buɗe wa al'umma wuta na harbin kan mai uwa da wabi, kuma sun kai wa caji ofis ɗin ƴan sanda farmaki anda suka kwashe sama da awoyi uku suna ta harbe. Tun guda ne dai ya rasa rayuwarsa ta ɓangaren fararen hula. Alhaji Mutari Baminda ya yi mana ƙarin haske.
Muka so mu jin harbe-harbe na bindiga, harbe-harbe sosai kamar da yaƙi ya ɓarke ta kowane sashi a cikin angonmu. Tsananin harbi ya yi har daga ita da sallah muka kwankwanta ƙasa cikin masallaci, muka kakkashe wutar masallaci da yake harbin har jikin masallaci. Ya taba akwai yaro da ake kiran shi Hamisu, bai da cikakken hankali haka, amma ya fito shi ma suka harbe shi har hanjinsa suka fito a ƙasa. Mun kai shi asibiti, daga asibitin General Hospital ba a samu wani masaiki ba, muka kai sa kuma St. Blaise, a nan ya cika kamar ƙarfe ɗayan dare. Yau nan da safe sojoji ba su bar mutane ma sun tafi ta kasuwa ba da yake dama ta wajen commercial avenue nan kusa da anguwan Hausawa ne kusa da Old Town inda aka yi ta harbe-harben nan da mu wajen da muke magana anguwan Hausa muke magana an buga mana wannan bomba wanda ya tashi ya kona kantuna fiye da 15 to saboda hakan nan mutane su wanda suke tafi ta kasuwa duk an hana su shiga kasuwa mu kuma da muke na anguwa kowa na zaune ne hakan ne yana kallo yadda Allah zai da mu
wani kofur din sojan kasar ta jamhuriyar Kamaru wanda yayi ne min saka yi sunan sa yace shi kan bai san yanda wannan al'amarin ya faru ba
to a matsayina na jami'in tsaro a nan birnin Baminda wannan lamarin da ya faru a gaskiya dai mu gaskiya ya taba mu sosai ya fito mana ta inda ba mu taba tsammani ba amma insha Allah za mu yi duk iya bakin kokarin mu na ganin cewa wato ainihin mun magance wannan matsalar domin mu a takaice ma ba mu san ma da wa ainihin muke fada ba ba mu sani ba gaskiya amma duk iya bakin kokarin mu za mu yi kamar yadda muka dau alkawari ni da ƴan uwana za mu yi duk iya bakin kokari za mu ga wato hanyoyin da ya kamata mu bi domin mu shawo kan ainihin kan lamarin insha Allah
wannan al'amarin da ya faru a yanzu haka a bangaren na ƴan aware dai yana saki ruwa kwanaki biyu da suka shude sai da waɗansu fashewan ba mamamai suka faru a yayin da ake gudanar da bukukuwan mata anda sojan kasar guda daya shi ma ya kwanta dama da dama kuma suka jikkata sannan a garin Kallim dake kan iyakan jihar Baminda da kuma jihar yammacin kasar ta jamhuriyar Kamaru ƴan bindiga sun kai farmaki anda suka kashe jandarmomi guda biyu da ƴan sanda guda biyu da kuma wani farin hula guda daya Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Awal Garba to kada a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa a mita 200.5 sannan a duk sa'ar da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 10:17 na safe ga shirin mu na gaba
Noma tushen arziki
Noma tushen arziki Noma sallade na cigaba Noma tushen arziki
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa
karmu wanda baya shine ta da mu sallade na arzikin mu shine uwa
kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon jiya mun fara kawo muku tattaunawar da wakilinmu Madina Dauda ta yi da karamin ministan harkokin noma da samar da abinci na Najeriya Sanata Aliyu Sabi Abdullahi kan yadda suka kaddamar da wasu shirye-shirye don tallafawa manoma su noman rani a cikin shirin na wannan makon Madina ta fara da tambayar Sanata Aliyu kamar haka
abu inda ya zama kamar na tallafi yadda ka faɗi yanzu akwai tallafin da kuka gware ma wanda kila ba a jihar Jigawa yake ba kuma yana noman alkama a jihar sa akwai tallafin da kuka gware ma irin waɗannan manoman
ai to wannan kawai ana ba da misali da Jigawa ne ai kusan jihohi 11 ne ke cikin wannan noman kowa da adadin wata hektar din da yake da shi Niger tana ciki Kebbi tana ciki Sokoto tana ciki Kaduna tana ciki Bauchi tana ciki Kano tana ciki Yobe tana ciki
Borno
tana ciki to saboda haka duk inda suke da watan yanayi da za a iya annoma alkaman sun shiga sai dai kawai kamar da muka faɗa Jigawa ne ke da
mafi yawa hektar nawa gare ta
abinda aka bata cikin wannan shine 40,000
hektar
ya amma kamar da su suka faɗa yau gwamna ga mana za su wuce haka
to yanzu waɗannan manoman alkama din wani irin tallafi ma'aikatarku za ta ba su
an riga an ba su wannan tallafi tun da sun riga sun ji gona kuma sun riga sun shuka mun ba su iri na alkama free
kyauta
sannan an kuma ba su taki an ba su watan maganin kwari da kuma maganin shuka. Ko duk wannan sannan kuma an koyar ma masana wanda za su ta yi musu bita don nuna musu yanda ake yin abubuwan da na gonan yake. Duk wannan mun dauki nan wayannan abubuwan kuma suna nan ana yi kamar shi Jigawa su governor su ma sun kara saboda su sun dauki abin da muhimmanci. Wadda da gaske su ma sun bada nasu irin tallafi.
To abinda nake so in sani shine wannan iri da kuka ba su na alkama an inganta irin ne kafin ku ba su ko dai irin alkaman da muka saba ci?
A wannan ingantaccen iri ne da aka kawo daga Mexico.
Shi aka ba manoma
shi aka ba mu
kuma ya karbu wajen noma
ya karbu alhamdulillah. Bayanan da muke samu kawo yanzu yawanci an samu tsiro sun tsiro kuma gaskiya muna kyautata tsammani insha Allah za a samu nasara.
Ya alakar ku da kungiyoyin noma a wannan kasa a game da noman ranin nan da yanzu muka shiga?
To muna da kyakkyawan alaka da su saboda daga jihohin su suna da kungiyoyin su kuma muna mu'amala da su mun ba su dama don su kintsa kansu kuma su tabbatar cewa manoman su ne duk da cewa dai mun san akwai matsaloli da ba za a rasa ba saboda wasu ba su da gonan kuma suna cikin kungiyar.
To
amma su manoman da kansu sun yarda cewa lalle duk wannan za su tantance su tabbatar duk wanda za su shiga cikin wannan program manoma ne kuma suna da gonan su kuma a shirye suke su yi noma. Mu kuma abin da muke so kenan don ba ma son irin abin da ya faru a baya mutum ya ce yana da hectare 10,000 a ɗibi tallafin 10,000 hectare 10,000 a bashi ko hectare 1 ba in ya so a shige da kayan kasuwa to mu duk wayannan abubuwan muke kokarin mu magance insha Allah.
Akwai waɗanda kuka ce kun ɗauka na musamman da za su yi waɗannan ayyukan da ma'aikatar ku ta ce ta ɗebe su musamman domin sa ido da tabbatar da cewa an yi wannan aiki yadda ya kamata, ko za ka ba mu a takaice menene irin ayyukan da za su yi kuma su waye waɗanda kuka ɗauka?
A'a, ba wai mun ɗauki wasu ba ne, ma'aikatanmu ne. Ma'aikatanmu ne a jiha, kowane jiha muna da ma'aikatan ministry. Su ne muke so bisa aikin su su je su duba me ke faruwa su rubuto wani field report su kawo mana don mu sani. Kuma mu din ma nan ba da daɗewa ba za mu je mu ma mun zaɓi wasu wurare mu ɗan je mu gani don mu tabbatar cewa yayi lalle abin da muke ji haka din yake. Kuma akwai matsaloli mu gano mu yi matsalolin don a yi gyara insha Allah.
To ka san yadda kuka faɗi a ma'aikatar ku shine kuna kokarin jan hankalin matasa domin hankalinsu ya daja a wajen yin noma. Yaya kuke so ku yi wannan a yanzu?
Shi matashi yana son noma amma dole sai ka kawo mai noman zamani. Noman zamani yana bisa kan ilimi, yana bisa kan fasaha da kuma technology, ko ba haka ba? Kwarewa ko? To saboda haka duk waɗannan abubuwan su muke shiryawa don mu ga cewa mun kawo matasa mun sa su cikin wannan harkar saboda mai a samu nasara. Noma wanda aka saba na da a ɗauki hauya ko fatanya ko galma ko waye manomi yanzu ba zai iya yin shi ba kuma bai son haka. Amma yanzu ga an samu watan kayan
ai gaba
na zamani yanzu wanda mashin zai zo yayi cikin mintoci kaɗan ko awoyi a gyara wurare da yawa a kawo feshi a shuka a yi mene duk wayannan abubuwan abinda muke so mu kawo kenan shirin da muke ciki kenan. Kuma alhamdulillah shugaban kasa yana ba mu goyon baya 100% akan abubuwan da muke so insha Allah. Mu kuma ba za mu yi rauni a gwiwa ba insha Allah.
To jihohi matasa nawa kuke son ku ɗauka ko kuma waɗanda kuka riga kuka ɗauka a jihohi?
A'a, yanzu ga tunda ana cikin shiri ba zan hito da wani
lamba ba
saboda ba a riga an tantance wannan ba. In na hito yanzu ga za ku dawo ku ce kaza 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 kaza, idan lokaci ya yi aka shirya za a gabatar. Wanda kuka ji ɗazu an faɗa Jigawa state governor ne ya faɗa ya ce yana so ya maida watan matasa kusan 1,000 su zama miloniya bisa me? Bisa noman shinkafa. Kuma wannan abu mai yiwuwa ne.
Noman shinkafa?
Noman shinkafa mai yiwuwa ne.
yanzu kuma sai sashen kasuwa inda za mu leƙa kasuwar Area 11 da ke Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, domin jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon.
Sunana Haruna Umar.
A wani kasuwa kake nan?
A kasuwan Area 11.
Me kake saidawa?
Ina saida kayan miya, tumatir, tattasai, albasa, attarugu da kubewa.
To ganin cewa yanzu kaka ce, shin nawa kuke saidawa?
To alhamdulillah, gaskiya a wannan lokacin da ba mu taɓa samun lokaci irin wannan ba, domin wani lokaci yanzu kaka kaya yana sauka. To amma yanzu gaskiya ba magana sauka, kaya ƙara kuɗi ma yake.
To mu fara daga wannan ƙaramin roba, nawa kenan?
Wannan ƙaramin roba da muna saida shi bai wuce 200, amma yanzu 500 muke saida shi.
Wannan fa?
Wannan muna saida shi naira 2,200, amma yanzu 3,000 muke saiwa da 500.
3,500. Tumatir. To albasa fa?
Albasa muna saida ta naira 4,000, wanda da ita ma bata wuce 2,500.
Tattasai fa?
Yawa tattasai shi ma kuɗin su da tumatir.
3,500.
3,500.
Attarugu fa?
Attarugu shi yau inda ma muka sai, inda muka auna shi, sai ta san mana akan 4,400 ne ma kowane basket irin wannan. Saboda ba abun ma da kai daraja yanzu akai.
Sana Ibrahim Muhammad Lawan.
Da me kake saida?
Kuka saida shinkafa da wake da gari da gero, magi da su manja har da mangyada.
Na'am. To yanzu bari in ji, na ga buhunan shinkafa ga su nan iri biyu daban-daban. To wannan karami kenan?
Wannan karami ne.
Kilogram nawa?
25.
Nawa yake yanzu?
La, yanzu yana naira 28,000.
Kafin yau nawa yake da?
Kafin yau dan a ce ma wata daya, da kafin wata daya sabon shekarar nan muka sai da shi naira 22,21,500.
Yanzu sai zama 28.
Ya zama 28.
To wannan babban fa?
Shi kuma wannan babban yanzu naira 55,000, wanda kafin sabon shekarar nan naira 43,000 za ka same shi.
To mu zo ga wake. Nawa wake? Na ga kana da su kala biyu, da fari da ja.
Akwai fari, akwai ja. Shi wannan farin kafin sabuwar shekarar nan mukan sai da shi mudin shi naira 900,800, amma yanzu naira 1,300.
To jan fa?
Shi ma haka.
Masu sauraro, anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, zamu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, da karamin ministan harkokin noma da samar da abinci na Najeriya, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, wakilin mu Abuja Madina Dauda, da kuma Julia Discretion da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
An gaida Hafiz. Yanzu kafin mu naɗe tabarmar shirin, gasar fili ya sake dawowa da labarai a takaice.
Amurka na nazarin zaɓin yadda za ta mayar da martani ga Iran da ƙungiyoyin da take goya ba a Iraki da Siriya, biyo bayan wani mummunan harin da aka kai kan wani sansani da ke arewa maso gabashin Jordan. Yayin da kuma take ƙoƙarin tantance yadda jirgin ya samu damar kutsa kai daga tsaron samarin samaniyar sansanin. Da yammacin jiya Litinin, jami'an Amurka sun ce wasu sojojin ruwa guda uku da ke aiki tare da kamfanin injiniyoyi na 718 da ke Port Mo na jihar Georgia sun mutu a lokacin da wani jirgi mara matuƙi ya kai hari a rukunin gidajensu da ke Tawa 22, wani sansanin hada-hadar kayayyaki da ke kusa da kan iyakar Siriya da ke da hannu wajen daidaita ayyuka da kuma yaƙi da ƙungiyar ta'addanci ta ISIS. Sojojin Isra'ila sun kashe mayakan Hamas uku yau Talata a cikin wani asibiti da ke gabar yammacin kogin Jordan da suka mamaye, ciki har da wani wanda sojojin Isra'ila suka ce dan kungiyar Hamas ne da ke shirin kai wani mummunan hari. Jami'an kiwon lafiya na Palestine sun ce sojojin Isra'ila sun harbe mutane uku ne bayan sun kai farmaki asibitin Ben Sina da ke Jenin. Yau Talata, wata kotu ta musamman a Pakistan ta yanke tsohon Prime Minister Imran Khan hukuncin daurin shekaru 10 a gidan yari, bisa zarginsa da cewa a lokacin da yake kan kargar mulki ya bayyana sirrin ƙasa da suka shafi Afirka. Shi ma tsohon ministan harkokin wajen Khan, Shah Mahmud Qureshi, an ɗaure shi na tsawon shekaru 10 a shari'ar ta samo asali daga kare sirrin ƙasa, wadda aka fi sani da SIPA.
Masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Amma idan Allah ya kai mu zuwa can anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za mu sake dawowa da shirinmu na dare. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumar, wanda ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lathers Christian da ta shirya ta bada umarni, sai kuma wanda ya sada mu da ku, Mr. Chang.
ni Aisha Mu'azu ke cewa ku dakace shirin yau da gobe kuma a ƙarasa wani lafiya.